daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60 25 19. Abinnin yamma da ke jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niyar da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a podium shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Haran da muka sake dawowa a shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi. A Najeriya za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki ta lashe kujerun shugabancin majalisun dokokin kasar.
Ahmad Ibrahim Lawan.
Yadda sabon shugaban majalisar dattawa Ahmad Ibrahim Lawan ya dauran tsuwar kama aiki kenan.
To yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku. Shin ya kuke ganin yadda wannan wa'adi na gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari na biyu zai kasance? Lura da cewa jam'iyyar APC ce yake da fadar shugaban kasa da majalisar dattawa da ta wakilai. Lambar da za ku kira ita ce 202-202-5655. Kada manta. Sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar. Muna dauke da wasu rahotannin mu amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Adadin bakin haure 'yan kasashen Afirka da hukumar kula da shige ta Amurka ta kama sun karu. A shekarar da ta gabata ne aka kama mutane ƙasa da 100. Amma a yanzu makonnin nan da suka gabata yawan mutanen ya haura har ya kai ga mutane 600. Tawagar ta bakin haure 'yan kasashen Afirka wani bangare ne na mutane da ake kamawa waɗanda ba 'yan kasashen Mexico da Amurka ta tsakiya ba ne, da ke tsallakowa zuwa cikin Amurka ba tare da an ba su izini ba ta barauniyar hanya. Duk da cewa mafi yawan bakin hauren da ake kamawa sun shigo ne daga kasashen El Salvador, Guatemala da Honduras. Yawan sauran waɗanda kuma suka fito daga sauran ƙasashe daban-daban sun kai ga yawan mutane kimanin kashi 4% na jimillar mutanen da ke shigowa da suka kai 303,961 da aka kama a shekarar 2017. Amma shekarar nan da muke ciki ta 2019 mutane 593,507 aka cafke. Kuma mafi yawansu sun fito ne daga ƙasashen Angola, Kamaru, Jamhuriyar Congo, Niger, Najeriya da Somalia. Wata sanarwa da kamfanin Microsoft ya fitar na cewa zai bude rassa guda biyu a ƙasashen Afirka. Hakan na nuna alamar cewa kamfanin ya daura lamarin girka kanshi a ƙasashen nahiyar Afirka. A cikin watan Mayu da ya gabata ne dai kamfanin ya bude waɗansu rassa guda biyu, ɗaya a birnin Lagos da kuma ɗaya a birnin Nairobi da ke ƙasar Kenya. Shugaban reshen Microsoft a nahiyar Afirka, Amrote Abdallah, ta ce buɗe rassan na nuna cewar ya zo ne da niyyar zama mai daɗewa a nahiyar. Kamfanin kimiyya da fasaha dai na Microsoft ya kwashe kimanin shekaru 25 yana aiki a ƙasashen Afirka. Kuma a cikin watan Maris ne da ya gabata ya buɗe rassa guda biyu a ƙasar Afirka ta Kudu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. China na zargin Amurka da yi mata katsalandan a harkokin cikin gidanta, biyo bayan ƙarin rashin amincewa da mutanen Hong Kong ke daɗa nunawa ga shirin miƙa mutane ga China don yin musu hukunci akan laifuka da suka aikata a can Hong Kong ɗin. Ministan harkokin wajen China, Jiang Shuan, ya bayyana hakan ne yau Talata a Beijing lokacin da yake mai da martani ga Amurka na nuna damuwarsu akan kudirin da ake neman aiwatarwa a yankin Hong Kong ɗin da ke cin gashin kansa. Yanzu haka dai shugabar yankin ta Hong Kong Karim Lam tana shirin aika wani shirin dokar zuwa ga majalisar dokokin kasar a gobe Talata abinda ake nuna cewar bata damu da gagarumin wani taro da aka yi na nuna rashin yadda da aka yi aka taru ba hakan zai nuna cewar za su yi ainihin yi abin da ya dace danganin cewar dokar ta tsallake Dokar zata ba Hong Kong damar mika mutane ga kasashen da duk basu da kyakkyawar dangantaka a tsakaninsu kamar China, Macau da Taiwan. Wannan tsarin na mika mutane ga kasashen waje yana tada hankalin mutane da magoya bayan wannan a kasar ko kuma a birnin na Hong Kong.
Gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu je ga batun zaben shugabannin majalisar dokokin Najeriya, bari mu fara da ziyarar shugaban kasar Rwanda Paul Kagame wanda ya bude taron yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya, mitakin kashe kuɗi a hada-hadar siyasa tushen cin hanci da rashawa. Wannan lakca wani bangare ne a bukukuwan kaddamar da wa'adin mulki na biyu na shugaba Muhammadu Buhari kamar da za ku ji a wannan rahoton da Umar Faruk Musa ya koma daga Abuja
a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yake bayani shugaban yayi nazari mai karfin gaske akan irin yadda kashe kudade a lokacin zabe yake kawo matsaloli a wurin mulkin kasa domin galibi wanda suka kashe kudade wurin kampe sai sun mayar da kudaden nan a lokacin da suka samu gwamnati don haka yake ganin cewa babban buri kuma manufa mai tasiri shine a yaki kashe makudan kudade a wurin kampe shugaba Muhammadu Buhari ya kara da cewa idan muna burin yaki da cin hanci da rashawa a bangaren siyasa da ayyukan gwamnati to tilas ne mu yaki matsalar a fadadiyar hanyar da ke cikin al'umma wannan shine gadon bayan manufofin mu a gwamnati wanda muke wa jagora gurin tabbatar da cewar an yaki cin hanci da rashawa domin al'umman Najeriya su samu walwala da samun ci gaba bisa ga ayyuka masu kyau da ka'idojin da aka shimfiɗa na tabbatar da cewa al'umma sun yi nasara wurin samun muryar gwamnati ba a bar ƴan tsiraru waɗanda aka zabo ta wata hanya da bata da kyau ba kuma su zo su miki al'umma suna bushasha da yin yadda suka ga dama ba tare da an yi la'akari da irin matsalolin da al'ummar ƙasa ke fuskanta ba shi kuwa Mr. Paul Kagame shugaban kasar Rwanda ya fito fili ne ya nuna irin nasarorin da ya kamata kasashen Afirka suna samu bisa ga burin da suke na yaki da cin hanci da rashawa sabanin abin da ya kira waɗansu ƴan tsiraru da ke kebe kansu su hada kai domin yi wa al'umma zalunci ta hanyar cin hanci da rashawa sabanin a gudanar da ayyukan cigaba da koyawa ƴan baya tarbiyyar da adalci da kamanta gaskiya zai zama wani nau'i wanda duk kasashen duniya suka dogara akan shi akan irin bukatu na cigaba da suka samu sabanin abin da ya kira waɗansu yanzu daga kasashen waje din ko kasashen da suka cigaba su ne ke haddasa cin hanci da rashawa domin su ne ke cin mulkin barnar da ake yi a cikin kasashen Afirka a yanzu dai an sa ido a ga irin canje-canje kogaren bawul da shugaba Muhammadu Buhari ya ce zai yi a bangaren yaki da cin hanci da rashawa domin ya ingantu bisa ga abin da ya tarar da kuma irin gyare-gyaren da ya samu nasara aiwatarwa a shekaru hudu da aka zabe shi Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja Najeriya
to a yau ne aka yi zaben shugabannin majalisar dokokin Najeriya inda sanata Ahmed Lawal ya zama shugaban majalisar dattawa sannan Femi Bajabiya Mila ya zama kakakin majalisar wakilai ga Madina Dauda da ƙarin bayani daga Abuja
I, Ahmed Ibrahim Lawan, do solemnly affirm that I will be faithful, and bear true allegiance, to the Federal Republic of Nigeria.
Yadda sabon shugaban majalisar dattawa Ahmed Ibrahim Lawan ya auren tsuwar kama aiki kenan, bayan ya kayar da babban abokin adawarsa, Senator Muhammad Ali Ndume. A zaɓe da sanatoci 107 suka kada ƙuri'u ɗaya bayan ɗaya. Ahmed Lawan ya samu ƙuri'u 79, inda Ali Ndume ya samu ƙuri'u 28. Ndume yana cikin sanatocin farko da suka je suka yi mubaya'a ga sabon shugaban, fuskarsa cike da annashuwa. Na tambaye shi ko ya ji da yadda zaben ya gudana, ga amsar da ya bani.
To alhamdulillah, zaɓe mun jajirce akai an yi kuma Allah ya zartar da hukuncinsa. Akan Ahmed Lawan shine shugaban majalisar dattawa na tara, kuma mun ce alhamdulillah mun yarda da abin da Allah ya zartar. Allah ya bashi karfin guwa da basira yadda zai yi a tafiyar da harkan majalisa ta tara.
Bayan zaben Ahmed Lawan an gudanar da zaben mataimakin shugaban majalisar dattawa inda Sanata Ovie Omo Agege daga jihar Delta ya samu ƙuri'u 68 sannan Ikeyi Fadamadu daga jihar Enugu ya samu ƙuri'u 37 a majalisar wakilai ma Femi Bajabiamila shine sabon kakakin majalisar wakilai wanda ya ci zabe da ƙuri'u 281 inda ya kada abokin adawarsa Muhammad Umar Bago daga jihar Neja wanda ya samu ƙuri'u 76 wasu sabbin sanatoci sun bayyana ra'ayinsu da farko ga sanata Sahabi Ya'u daga jihar Zamfara
wannan zabe wani hukunci ne na Ubangiji domin kowane irin zabe sai Allah ya kaddarto akwai waɗanda aka kaddartowa su samu nasara akwai waɗanda aka kaddartowa su yi hakuri
sai sanata Sa'idu Alƙali daga jihar Gombe
to nan ne zan fara da yawa Allah madaukakin sarki godiya da wannan rana da Allah ya kawo mu an yi zaben president da deputy senate president of the senate an yi zaben lafiya an gama lafiya
zaben shugabannin majalisar dokokin Najeriya yayi daidai da yadda uwar jam'iyyar APC ta zayyana musu Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to dangane da zaben na shugabannin majalisar Najeriya biyu a tambayi shugaban kungiyar SISLAC da ke sa ido kan harkokin majalisar Najeriya kuma wakilin kungiyar Transparency International mai yaki da cin hanci da rashawa wato Awal Musa Rafsanjani irin kalubalen da ke gaban sabon majalisar
babban kalubalen da majalisa za ta fuskanta shine akwai da dama sababbin yan majalisa wanda dole ne sai sun dau lokaci da za su fara gane ko kuma sanin yanda aikin majalisa yake to dan bangaren yin dokoki to dan bangaren sa ido a cikin aikin gwamnati wato oversight kenan kuma shi da kansa wakilcin da kuma abin da ake kira constituency accountability wato yanda zaka ringa bawa jama'a da suka zabe ka wato bayanan irin wakilcin da kake musu da kuma samun dama a ringa tantukwa ko kuma a ringa samun haduwa ana tattaunawa akan yanda za a taimaka a gano matsaloli ko kuma yanda za a taimaka a kawo wato hanyoyin da za a kawo karshen matsaloli da suke abu na biyu yan majalisa da dama an zaɓe su sun yi alƙaruruwa da dama wanda kuma alƙaruruwan ba aikin su bane saboda haka akwai mutane da dama za su ringa tunanin suna jiran su dan su tabbatar da sun yi musu wannan alƙarurrukan an cika su saboda haka akwai yan majalisa za su fuskanci wannan matsalolin
to a wannan karan fadar shugaban ƙasa ta fito ƙarar ta nuna ɗan takara ko kuma ƴan takarar da take marawa baya sabanin abin da ka gani a shekarar 2015 kamar za a iya ganin wani sauyi kenan a wannan majalisa idan kwatanta da wacce ta shuɗe wajen yadda za su gudanar da ayyukansu
ai ba abin da zai canja kamar yadda na faɗa ma akwai ƙwararrun ƴan adawa akwai mutanen da dama suna cikin wato majalisa din nan ta tara wanda ba wani kwance da gwamnati da zai sa a tankura su su yi abin da ba daidai ba
Awal Musa Rafsanjani kenan to shin ya kuke kallon yadda wannan wa'adi na gwamnatin shugaba Buhari na biyu zai kasance lura da cewa jam'iyyar ta APC ce ke da fadar shugaban kasa da majalisar dattawa da ta wakilai kafin mu bude layukan mu mu shakata da wannan waka
ai ya ga rabu ni na nake gaci
ai ya rabu ni na nake gaci
ka ji ka danguna san za faɗi yake sha ta gobe ne yake ci
ai ya rabu ni na nake gaci
inda na dauki ga ganga dan amshi na kaga malo kana na zan ya shado mamano guri da yake ci
kaya ya rabu ni na nake ci
maso zowa open koye open maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane guri da yake ci
kaya ya rabu ni na nake ci
idan dai kaga mutum bi zama ta kana ga sutura kyakkyawa yana ke yawo na yanzu hanna haudoki
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655. Karfe 5 ne ma saura kwata a nan Washington DC. Kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Yobe. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, mai magana Ali Rab, kana gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar kalakalin Najeriya.
Wa alaikum salam, muna jin Kamal Ali.
Mun yi farin cikin zaben Sanata Ahmed Lawan saboda mu musamman ma mutanen jihar Yobe da arewa maso gabashin Najeriya. Kuma mun san irin jajircewa da ya dama akwai wani tun kafin wannan lokaci akwai kafin zaki dam da ya tsaye ruwa ya tsaki ya sa
malali ya kake kallon yadda tafiyar gwamnatin shugaba Buhari za ta kasance, lura da cewa yanzu kusan za a ce suna da komai, sune da majalisar dattawa da ta wakilai, kuma sune a fadar shugaban kasa.
To abin da nake gani tafiyar za ta yi kyau saboda ba zai samu da baibayi ba mulkin sa, kuma sannan duk abin da ya kawo in dai na ci gaba ne wa'annan sanatocin za su amsa, kuma zai yi saurin samun ci gaba da mulki. Abin da ake so a yi shi za a yi, kuma da fatan dai ina kira ga sanatocin da 'yan majalisun kada su zame 'yan amshin shata, su zame mutane na jajirtu akan dokoki wanda za su inganta rayuwar talakan Najeriya.
Tumar Allah, mun gode Alrab Kana daga Yobe. Bari mu je jihar Zamfara. Wani ne akan layi?
Sana magana Sani Kotu daga jihar Zamfara.
Yawo, to muna jin Kamalin Sani.
Da Allah, ni ma ina goyon baya abubuwan da ke faruwa a cikin wannan jihar. Mun yi farin ciki kuma mun yi murna da wannan samun shugaban majalisa.
Muna tambaya ne dangane da abin ne da kuke kallon tafiyar gwamnatin nan za ta kasance, tunda kusan za a iya cewa sun sami abin da ke cewa tuna maina, su ne a majalisun duka biyu, su ne kuma a fadin shugaban kasa. Ya kake kallon alamarin zai kasance?
To abin da muke watan mu dai Allah da ya sa wannan mulki sai mun adalci gare shi kawai.
To malalla, mun gode Sani kenan daga Zamfara. Za mu tsallaka zuwa can arewa maso yammaci jihar Kaduna. Wani ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Muhammad Lalo, barka da yammaci.
Yawa, barka da dare.
Suna da Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rekoda kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
Yawa, to muna jin ka Alhaji Musa.
To alhamdulillahi, ni da mun ai ka san Hausawa sun ce an zo wurin kuma an ce ranar wanka ba a koyon TV. Kaga dai tunda dai shugaban kasa Muhammadu Buhari har APC ta samu shugaban majalisar dattawa, ta samu majalisar wakilai, ga shugaban kasa na APC ne. To kaga yanzu gaskiya al'amari za mu zura ido mu gani me ya kamata ita kanta gwamnatin Muhammadu Buhari ce wa talakawan Najeriya. Domin idan da an kawo uzurin mu ne dai muka tallan wannan gwamnati, ko mu muka zaɓe ta, ko muna cikin ta, ko muna ƙaunar ta, amma da idan an kawo mana cewa ai majalisu sun kada baibaye an hana yi wa mutane abubuwan talaka da zai shana, to kaga yanzu za mu sa ido mu gani shin wannan tuwana mai na da aka yi yayi ko kuma a talakan zai sanya aka yi. Domin gaskiya al'amari yanzu ba wani uzuri da talakan Najeriya zai ba shugaban kasa Muhammadu Buhari, tunda komai da komai ya riga ya tabbata nasu ne. Ka ce ne muku fata alkhairi, Allah ya sa mu ga abin alkhairi. A sati lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
Muna gode Alhaji Musa daga Kaduna. Bari mu je Maiduguri. Wane ne akan layi? Na Maiduguri, kana tare da mu? Kamar layin shi ya tsinke, lambar da za a kira ita ce 2-205-2655. Kada manta sai an saka alamar ƙari wato farko kenan, sai a sa plus sai a jiro lambar. Ga kira mun samu daga ina ne wannan? To kamar layin shi shi ma ya katse. Ga kira mun samu daga jihar Niger. Wane ne akan layi?
Muhammadu Zahiru daga nan Zungeru, jihar Niger.
To muna jin Kamalu Muhammadu.
Wato ina mai bayyana farin ciki na da wannan zaɓe na shugabannin majalisu da aka yi. Kuma muna fatan Ubangiji Allah ya taimake su su dubi halin da talakawan Najeriya suke ciki, domin su fita daga cikin wannan kangi, musamman kashe-kashen da ake wa al'ummar nan. to abin da zan ce kenan. Allah ya taimake ku kuma Allah ya saka muku da alkhairi da wannan dama da kuke ba mu.
Amin summa amin. Mu ma mun gode da kiran mu da kuke samun daman yi mana godiya kwarai. Mallam Muhammad daga Naija, bari mu je Maiduguri jihar Borno. Wane ne a kan layi?
Umar Adamu ne daga Maiduguri.
To muna jin ka Mallam Umar.
Wato godiya ne ga Allah subhanahu wata'ala. Wannan zaben da aka yi kaga dai abu da ya zo kusa da gida. Kuma mu fatar da muke shi ne Ubangiji Allah ya tabbatar da alheri, Allah kuma ya sa za su yi aiki cikin zuciya ɗaya da kuma tausayin talakawa Najeriya nan. A gaskiya
Mallam Umar kana tare da mu?
Kawai talakawa a ƙasar nan. To haka dan Allah a dube mu ayi aikin arziki wanda kowa zai san gwamnati ne namu da talakawa tunda mu muka zaɓa.
To muna godiya a Mallam Umar daga Maiduguri.
Madallam.
Mun samu kira daga wato Kaduna. Wane ne akan layi?
Mamun Lalo, barka da lafiya.
Yawwa, barka da dare.
To, Sam Murtala, ina kira ku daga garin da ke tsara tsaron Najeriya.
Yawwa, muna jin ka Mallam Murtala.
To, Mamun Lalo, barka da ɗan sakafa da siyasa ne. Kuma za ga a abubuwa kuma shakkun da yake ciki. Ni gani na kawai ci.
Murtala, yau layin ka yana shakewa.
Kana jina?
Yawa, eh, to yanzu ya danyi dama-dama.
To, amma mun Lalo, gaskiya mun fa ba mun ga an shekara ɗaya biyu ba, shi ne za mu tabbatar da cewa fa suna tare da Malam Muhammadu Buhari. Tunda ɗan siyasa ka san shi ba ka ba shi yadda kai, sai ka ga an ɗan yi tafiya ka bayan da ya sa gaba. Kuma mu dai abin da muke gaya musu dai yanzu kuma ba su da wani uzuri kamar yadda Chairman Dawud Musa Garu ya faɗa. Mun sa ido muna nan muna ga me za su yi a Arewa, abin da baya shekara ɗin da ya wuce ba. Sai shi a cikin shekara huɗu da ya rage, da fatan za ku tashi lafiya.
To Madalla, mun gode a Murtala daga Kaduna. Bari mu je Kebbi. Wane ne kan layi?
Mallam Umar Bakiri, bakin rahiya wuri.
To muna jin ka Mallam Umar.
Ni nake da farko dai ina yin addu'a da fatan alheri ga dukkan waɗanda aka zaɓa. Kuma ina musu fatan Allah musu jagora. Sannan kuma ina in akwai wani abin da za a gani yanzu shine mamaki za a sha game da shugaban ƙasa. Insha Allah, waɗanda ke cewa Baba Gosilo sai sun dawo suna cewa Baba Do Allah a kai sa da sannan. Tunda Allah ya bashi irin wannan majalisa, kuma muna fatan Allah shi masa jagora. Assalamu alaikum.
To muna godiya Mallam Umar, bari mu je Jigawa. Wane ne kan layi?
To assalamu alaikum. Muhammad Lalo kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
To muna jin kamar da Rabi'u.
To Malam Muhammad Lalo, da farko dai gaskiya mun yi farin ciki ga wannan dama da Muhammad Jalal Buhari da mu talaka muka samu, wanda a da mun yi bakin ciki din da akan kawo abubuwa kuma shugaba ya kawo, amma yanzu za mu zuba ido mu gani. Hakika suna tare da shi shugaban kasar, kowa nasa ne, saboda haka muna kyautata zaton wannan tafiya, a wannan tafiya za ta yi kyau. Kuma mun zuba mu ido mun ganci da dama gwamnatin nan ta mu ce mu muka zabe ta, tare da fatan kuma za su cika.
To Madalla, mun gode ya Mallam Umar daga Jigawa. Aman afuwa, lokaci ya daga mana hannu, da haka kuma kawo karshen daukan wayoyin naku a wannan lokaci. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda ake makonnin teburin wasannin Super League A na kwallon kafa na kasar da ke makonsa na 22, kuma an kafsa tsakanin Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da Jean Gourzo Football Club ta Maradi. Gendarmerie ta yi nasara ɗaya da banza. AS Police ta lalabe Sale Sporting Club da ci 3-2, sai AS Fan da AS Unidep aka yi banza da banza. Ɗaya da ɗaya aka
tashi tsakanin AS Douan da AS Garde National sai Espoir ta zandar da ta shahi a kokana ta Arlet Agades da Cibiu da Nema biyu da biyu akai rabon gari tsakanin GS Tawa da Irana Football Club ta Arlet sai AS Nijelak da Racing ta Bukoki akai banza da banza a wasannin kwallon kafa na Super League 1 ta Jamhuriyar Niger yanzu haka dai AS Oni Dapche ke kan gaba da maki 50 ta biyu AS Police da maki 46 sai ta uku AS Garde National de Niger da maki 40 AS Fan tana ta hudu da maki 37 ta goma sha biyu Espoir Football Club ta Zandar da maki 18 sai ta 13 Irana Football Club ta Arlet da maki 17 Kutal ta 14 GS Tawa da maki 17 ita ma idan muka leka a kasar Faransa inda ake ci gaba da gogawa a wasannin kofin duniya na kwallon kafa na mata anyuwa Afrika kashin dankali yanzu haka inda kasar Norway ko kuma Norway ta sude Nigeria da ci uku da nema sai kasar Canada da tayiwa kasar Kamaru cin tabakalashe da ci ɗaya mai ban haushi sai kasar Spain da ta sude Afrika ta kudu da ci uku da ɗaya abinda masana sha'anin wasan kwallon kafa kamar Abdallah ke cewa matan ma na nahiyar Afrika za a yi musu gashin rogon mai mantuwa ne kamar yanda ya faru ga maza ƴan kwallon kafa da suka wakilci Afrika a wasannin duniya na kwallon kafa da ya wakana a shekarar ta gabata kasar Rasha
wanda muke dibin su dan kokarta Najeriya ga tanan kuma ita an har bugun su tun ranar farko ina tsoron a yi mana test abinda an kai Coupe du Monde wancan na duniya gaba da na maza
Haruna Mambago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to da kene kuma kawo ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labari a takeici
to ni ma dai yau sai na dan dana mudi ga labaran duniya a takeici
kai ta murya kore na kuma ta yi rataki mu mudi
kore ba to ya wani yawa adadin bakin haure ƴan kasashen Afirka da hukumar kula da shige da fice ta Amurka ta kama sun karu a shekarar da ta gabata aka kama mutane kasa da 100 amma yanzu a ƴan makonnin nan da suka gabata yawan mutanen da aka kama sun haye mutane 600 wata sanarwa da kamfanin Microsoft ya fitar na cewar za su bude rassa biyu a kasashen Afirka hakan kuma na nuna cewar kamfanin ya zo nahiyar ta Afirka don baje kolin sa da kuma ganin cewar an kawo ci gaba a nahiyar China tana zargin Amurka da yi mata katsalandan harkokin cikin gidanta biyo bayan ƙarin rashin amincewa da mutane suka yi da a Hong Kong da wannan doka da ake neman kakabawa wadda za a dinga mika mutane ga kasashe idan sun aiwata wani aikin laifi a waɗannan kasashen. Fadar shugaban Papa Roma ta duniya wa mabiya addinin Katolika na Papa Roma ta yi watsi da wani ra'ayi da aka bayyana da cewar mutane za su iya zaɓar jinsin da suke da buƙatar son su zama ko namiji ko mace.
To masu sauraro da haka muka kawo shirin nan baki daya wato ƙarshen shi kenan a wannan lokaci sai kuma gobe da Allah kanmu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe a gogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Wato karfe 5 kenan na safe a gogon Ghana. Kada a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Hamma da kallon labarai cikin hotuna da bidiyo. Yanzu a madadin shi Yusuf Aliyu Harande da ya tayar ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham sai kuma injiniyan mu Nelson Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.